Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azu. Yau ma kamar a makon da ya gabata, tauraya muke yi akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da shirin yanayi da muhalli yayi nazari akan su. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 12 ga watan Agusta na bana, akalar shirin ta karkata kan illolin leda ga tsirrai, inda na tuntubi Dr. Muhammad Abbajimi wanda yayi bayani kamar haka.
Hayakin robobi banda ma al'umma ma muhalli wato environment yana kara wasu illoli da ake tsoron zai kawo barna sosai. Karin bayani kuma shi leda din da muka ce yakan zanna shekara fiye da 1000 bai narke ba. Wani nin ya narke masa ya yanyanke guntu-guntu yana nan dai har ila yau din da illan shi kuma ya kara bata kasa ya zamanto duk inda kasan yake ba zai ma samu ya amfani al'umma ba. Alal misali za a yi noma kamar su hatsi, su gyaɗa da wasu abubuwa. Wannan kuma ni kaina ma za hirina gani an saya mini itatuwan mangoro daga Kaduna na zo na shuka su a wani wuri inda na shuka akwai wasu wurare sun tashi wasu kuma sun itashi shi da nace a bincika me yasa wayannan suna mutuwa duk muna ba su ruwa da aka tauna sai aka ga wajen dama tsohon shara ne ledodi ne ake zuba da wasu abubuwa mai narke ya narke amma ledodi kuma suna nan daram abin shi yasa kowane icce da aka shuka wurin sai ka ga ya mutu duk da ruwa da wani abubuwa da ake bashi.
Baya ga haka, a ranar 19 ga wannan wata na Agustan dai, mun tattauna da Dr. Salisu Dahiru wanda ya kasance mutum na farko da zai jagoranci National Council on Climate Change, wato babban director Majalisar Sauyin Yanayi ta Najeriya, majalisin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sahalewa domin kula da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi, kuma yayi bayani a game da mahimmancin wannan majalisi.
Kowane bangare na mu'amalan bil adam ko ta hanyar zamantakewa na yau da kullum ko kuma ta hanyar sufuri ko fannin noma da sana'antu duk wani fanni dai da dan adam yake hudda ciki ban mai yanayi yana shafar sa. Don wani lokaci zaki ga ko maganan fari ko kuma ambaliya ko kuma matsalolin da suka shafi farin dango da kuma tsuntsaye na polar bears to duka su suna da alaka da mamayen yanayi. Saboda haka sai gwamnati ta fahimci cewa yawancin matakan da ake so a dauka don rage tsananin waɗannan matsalolin za su buƙaci kaman ƙarfin iko wanda ya ƙara sashen nan na ma'aikatar muhalli za ta iya. Saboda haka aka ƙirƙiro wannan ma'aikata wadda shugaban ƙasa shi ne ma ainihin shugaban mataimakin shugaban kasa shi ne kamar vice chairman na wannan majalisa. Sannan sai aka ɗebo ministoci waɗanda ayyukansu ya shafi maganan alamar yanayi, ruwa, gona, muhalli, masana'antu, sufuri, harkar mata da kuma marasa galihu da sauransu da kuma al'amura na cinikayya baki ɗaya tattalin arziki.
Sannan a ranar 16 ga watan Satumba na wannan shekarar mai ban kwana, shirin ya maida hankali akan ziyarar da jakadan Amurka na musamman kan sauyin yanayi John Kerry ya kawo Najeriya kafin ya leka Senegal gabanin taron sauyin yanayi na duniyar da aka yi a kasar Masar a watan Nuwamba.
You won't get trillions of dollars just being given away, but you can get trillions of dollars investing in energy projects, in water projects.
Babu yadda za ku samu trilyoyin daloli kyauta sai dai ta hanyar zuba jari a ayyukan samar da makamashi, tsaftataccen ruwan sha da harkokin da za su kawo kudaden shiga. Kuma makamashi yana kawo kudaden shiga. A zahiri ya kamata gwamnatoci su bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta yadda mutane za su samu ayyukan yi domin su samu kudaden biyan kudin lantarki. Abu ne da yake buƙatar lokaci, dole a bada kulawa mai kyau akai, amma a tunanina za mu iya yi biye da abun da muke yi yanzu domin hakan zai bamu damar samar da dadan da ake buƙata a yi waɗannan ayyuka. Ana kuma buƙatar haɗin kan gwamnati domin ba zai yiwu ba don mun ce za mu yi ba kawai.
A cikin wannan shirin dai, ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi tsokaci akan ziyarar ta John Kerry.
wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a karkashinka, ya kamata lalle gaya maka yanda ya kamata ka yi ririta mishi dukiyarsa, domin wannan kuɗi da Najeriya take kokarin samu daga ƙasar Amurka yana da alaka da wannan harka ta samar da makamashi wanda yake ba wanda yake gurbata muhalli ba. Dole ne su sa ido akan cewar menene kudurorinmu wanda zai daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwancin, domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurbata muhalli, kasuwa ce ba karama ba a tattare da ƙasar Amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da ita Najeriya. Domin shi wannan bangare na renewable energy harka ce wadda take samar da ayyukan yi, kuma mutanenmu masu kokari ne, ko yaya aka ba su dama na su zo su yi kasuwanci, zaki ga abinda ƙasashen da suke hudda jakadanci da su za su samu.
Mai sauraro, duka abinda shirin yanayi da muhalli na yau ya kunsa kenan, sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu sake dawowa da wani shirin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.